Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren ranar Litinin 6 ga wata Agustan shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19.25 da 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Hausaid Maina Muhammad. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan lokacin. To bayan labaran duniya za ku ji fashin baki da Awal Musa Rafsanjani yayi akan juyayin da 'yan Najeriya suke yi game da ganawa da shugaba Muhammadu Buhari yayi da Senator Godswin Akpabio a birnin London. Bayan tashin jirgin farko a Ghana, to koya shirye-shiryen jigilar alhazai yake, za mu kawo muku rahoto akan haka. A yau kuma za mu ba ku dama ne ku kira ku ba da ra'ayinku akan yadda za a shawo kan matsalar ba matasa abubuwan sa maye domin cimma manufar siyasa. Lambar mu kamar kullun ita ce 202-205-6555. Sai a ƙara alamar tarawa da ɗaya kana a jero lambobin. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni da za mu kawo muku, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a barkanmu da dare. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya kare ganawar da babban ɗansa Donald Trump karami yayi da wata lauya dake da alaka da Kremlin da nufin neman bayanai kan abokiyar takararsa Hillary Clinton da cewa bai saba wa doka ba, kuma wani abu ne da aka saba yi a siyasa. Dangane da ganawar da aka yi a shelkwatar campaign ɗinsa dake ginin Trump Towers a birnin New York, Trump ya faɗa a Twitter cewa bashi da masaniya kafin ganawar da ɗansa da lauya yar kasar Russia Natalia Venelskaya, kuma yace ganawar bata je ko ina ba. Shekara guda da ta shige, shugaba Trump ya karanta wata sanarwa ba da sau akan ganawar ɗansa da Natalia din. Yace sun gana ne akan batun daukar rukun yara yan kasar Russia. Daga baya Trump karami yace an shirye ganawar ne da nufin neman bayanan batanci kan Clinton. Trump yana musu na baya-bayan nan kan masaniyar wannan ganawar ne a daidai lokacin da tsohon lauyansa Michael Cohen yake shirin bayyana wa kwamitin bincike na musamman da Robert Mueller ke jagoranta cewa ya ji lokacin da Trump karami yake shaidawa baban shi game da ganawar. Jiragen ruwan rundunar sojin Amurka suna sintiri a arewacin tekun Atlantika, yayin da mayakan ruwan kasar Rasha suke shawagi a tekun irin yadda ba a taba gani ba batun ƙarshen yakin cecekar baki, bisa ga cewar wani babban kwamandan rundunar mayakan ruwan Amurka a hira ta musamman da muryar Amurka. Babban jami'in gudanarwa na rundunar mayakan ruwa John Richardson ya bayyana kasancewar rundunar sojin kasar China arewacin tekun Atlantika a matsayin wani sabon babi. Bisa ga cewar Richardson, rundunar mayakan ruwan China ta kasa da kasa shirye take, kuma tana da karfin aikin sojin da duk inda Beijing take so. Jami'an Amurka sun bayyana damuwa cewa Moscow tana iya kokarin amfani da mayakan ruwan wajen katsewa ko kuma yi wa na'urorin sadarwa da ke cikin ruwa da ya hada da nahiyoyin biyu kutse. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fara kokarin dauke fiye da mutane 1,000 da suke yawon bude ido daga wani tekun Indonesia kwana daya bayan wata girgizar kasa da ta auku ta kashe akalla mutane 98 tare da raunata fiye da mutane 200. Hukumar nazarin yanayi ta Amurka ta ce girgizar kasar ta kai karfin maki 7 kuma ta afku ne a kimanin kilomita 10.5 arewacin tsibirin Lombok. Haka kuma an ji duriyarta ko kuma hushinta a tsibirin Bali da Sambuwa da kuma wasu yankunan gabashin Java. Mai magana da yawun hukumar shawo kan matsalar bala'i Stopo Purwo Nugroho ya faɗa manema labarai cewa barnar ta yi muni ainin kuma ana ci gaba da kokarin gano mutane tare da dauke mutane da ke tekun. Ya ƙara da cewa agajin da suke amfani da shi ya yi ƙasa sosai. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kamata kasar Iran ta fara nuna kanta a matsayin kasa mai hankali yayin da Amurka ke kokarin sake mayar da takunkumi kan Tehran.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku akan yadda za a shawo kan matsalan ba matasa abubuwan maye domin cimma manufar siyasa. Bari mu fara da fashin baki da Awal Musa Rafsanjani babban jami'in kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta kasa da kasa yayi akan juyayin da 'yan Najeriya ke yi game da ganawa da shugaba Muhammadu Buhari yayi da Senator Godswin Akpabio a birnin London. Lamarin da galibi 'yan Najeriya suke ganin zai shafi yakin da shugaba Buhari ke yi da cin hanci da rashawa.
Wannan akidar yaki da cin hanci da rashawa da aka san Muhammadu Buhari da kuma jam'iyyarsa an kawo rauni a cikin al'amarin tafiyar nan, saboda dama 'yan Najeriya suna tambaya meye bambancin wato da suke da aka tsare shi akan zargin cin hanci da rashawa. Shi kuma wannan sanata din da shi ma ake zargin sa kan cewa ya yi sama da faci ga dukiyar kasa, kuma ya yana ɗaya daga cikin waɗanda suke yi wa gwamnati ma zaman kasa. In haka ne kenan da su ima sai aka koshe da duk waɗanda ma ake zargin cewa sun ci amanar kasa, inda har za a yi mu'amala da irin waɗannan mutanen su ma.
Amma ba ka ganin kamar tun da Godswin Akpabio kotu ba ta kama shi ko ta tabbatar da lahi akan shi ba, a matsayin shi na ɗan kasa yana da dama da 'yanci ya gana da shugaban kasa kuma ya goya masa baya ya canza jam'iyyarsa zuwa APP kamar yadda ya kudirin zai yi?
To ai san ba da sauƙin ma shi ma da kansa kotun bata yanke hukunci ta kama shi da ya sace kudin kasa ba. Ai tuhuma ce aka yi, kuma kotu din ma ta ba da damar a sake shi da sauran waɗanda ake zargin cewa sun sace kudin. Ai ba a yi gama hukunci, kotu ta ba da hukunci kan cewa an same shi da laifin sace kudin kasa buga kuma irin hukuncin da za a yi masa. Ai ana magana gaskiya da adalci ne.
Awal Musa Rafsanjani kenan, daya daga cikin shugabannin kungiyar yaƙi ta hanci da rashawa ta kasa da kasa, wato Transparency International, a tattauna da ne da shi a Abuja. To amma wani dan kwamitin kamfe na shugaba Muhammadu Buhari Ibrahim Modibo shina ganin cewa duk wannan ba wani lahani bane.
In ka duba kaga yanzu ana zamani ne na canje-canjen jam'iyyoyi, akwai wa'azi wanda suka tafi daga PDP daga APC, akwai kuma wanda suka shigo ko suke neman shigowa. Saboda haka wannan abu ba abu mamaki bane ba. Kuma idan shi Akpabio ya so ya shigo jam'iyyar APC, watakila yana hangen nesa ne. Watakila ya ga cewa jam'iyyar APC tana da hazaka kuma ta samu shugaba mai hazaka mutu adali wanda mutanen 'yan Najeriya suke so. Kuma gani haka shi yasa nake gani akan watakila ya so ya shigo wannan jam'iyya.
Magana ita ce Akpabio ana zargin shi da matsalolin na cin hanci da rashawa na dubban miliyan naira. Kana ganin wannan bai zai yi tabo ga yaƙi da cin hanci da rashawa da shugaba Buhari yake yi a Najeriya ba?
Oji Kanu fa, ai Oji Kanu ana zargin sa shi ma yawa wuri duke jama'a, amma da shigo APC wannan shari'a ba ci gaba ba.
Ibrahim Modibo nan daya da cikin manajojin kamfe na shugaba Muhammadu Buhari a ganawa da ne da shi a Abuja. Bayan shugaba Muhammadu Buhari ya gana da ɗan majalisar dattawan Najeriya Akpabio, wanda hukumar EFCC take kokarin gurfanar da shi a gaban kuliya akan matsala na cin hanci da rashawa. Umar Faruku Musa, murar Amurka, Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruku Musa. To bayan tashin jirgin farko a Ghana, to koya shirye-shiryen jigilan mahajjata yake? Wakilin mu Ridwan Abbas ya jiyo muna ta bakin jami'an hukumar aikin haji akan shirye-shiryen jigilan mahajjatan. Da farko ga Musa Abubakar Shekayi, mai wato mataimakin daraktan ayyuka a sansanin mahajjatan da ke Accra.
To alhamdulillah, shirye-shirye dai an shirya insha Allah, kuma kamar yadda kake da labari jiya alhazin da za su tashi daga arewacin Ghana jiya an fara tashi.
Na'am,
jiya an fara tashi insha Allah. Jiya jirgin farko ya kai ya sauka a lafiya, wani jirgin kuma ya tashi yau gobe zuwa Jibi 8 ga wata, in Allah ya so ya yarda. Arewacin Ghana an gama tashi gaba daya.
Na kuma sadu da administrator din Hajj Village, wadda shi kuma ya kara fayyace mini irin shirye-shirye da ake wa birnin Accra.
sunana Muhammad Usman Manaf. In Allah ya da bayan an gama da nan tamale insha Allah between Alhamis ko Juma insha Allah an soma yan takara kuma a da yanda din na mun tabbata kamar inda aka soma shi smooth daga tamale a ran kuma akra kuma yes take off smooth sai ba problem sam ba ma take kuma akwai problem
sai kuma waɗannan maniyata waɗanda ga dukkan alamu an karkare shirya musu tafiyar nasu
ya sunan ki abin ne ka na gani jibi hannu na kuma na jibi ya insha Allah
to Allah ya tabbata sunana Sulaiman Harun na'am Allah ya kaddara muna ciki da ikon Allah
na aka kai da shirye yan kashin komai na tafiya sosai da gabata
na ga ikon Allah ni da alhamdulillah shekaran gari na ga cikin lamar komai na tafiya ne yau haka gari alaman da komai ya na dan haski din har na jira ko ba an bani ba
mira tsayin ne yanzu wai yanzu in company
an baki bagin tafiya ma
yau za ba
Ridwanullah Mukhtar Abbasashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla a gaida Ridwan Mukhtar Abbas kada a shafa ana yin waɗannan shirye-shirye ne daga nan Washington DC a sashen Hausa na muryar Amurka yanzu ko karfe 4 ne da minti 41 na rana a nan Washington lokaci ne ya kai da zamu ba ku dama ku bayyana muna ra'ayoyinku akan yadda za a shawo kan matsalan ba matasa abubuwan sa maye domin cimma manufar siyasa kamar kullun lambar mu sune 2025655 amma kafin danga wannan sako
anasa nazarin kuwa Ibrahim Bello Yobe ya ce koyi da wasu taurarin silma ko waka na duniya kan yaudari matasan su auka wannan dabi'a
mutanen mu kamar na Najeriya suna kwaikwayon jarumai to idan kika duba zaki ga a yanzu haka akwai jarumai waɗanda suna amfani da irin waɗannan miyagun kwayoyin amma yanzu me karshen su sun zo sun koma ba su da muhimmanci a wajen jama'a sai kika wannan jarumi ne ko kuma mai kudi ne yana tafiya yana tangali yana shaye-shaye kalubalen shine yanzu irin waɗannan banga siyasa da zaki ga ana yi ana sara suka kiga an balle mutun kafada ko an balle mutun allan kai irin waɗannan mutane ne masu shaye-shaye su ne suke yin irin waɗannan abubuwa
Usman Uzi dake gabatar da shirin taurarin zamani a gidajen talabijin ya aza alhakin ga mutuwar zuciya ko zaman kashe wando
in kana da abun yi da safi karfe 7 ko karfe 8 ka tashi zaka tafi aiki ko mun aiki ba lalle suka aiki a banki ba lalle suka aiki a wannan ba yanzu da muke arkan fim mu lokacin ma sai mu kwana muna aiki na zaka samu lokacin shan wani abu
shan miyagun kwayoyi ya zama ruwan dare a tsakanin matasa har ma da mata a arewacin Najeriya wasu mata kan auka shan miyagun kwayoyi da fakewa da hakan na yi musu maganin bacin rai inda a ƙarshe akan samu illa da kan jawo taɓin hankali Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyan dokar a sha kwaya dokar a sha kwaya kakan ka baya sha baban ka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ko ba shi da kyau matar ka baya sha matar ka ba ta sha yayan ka ba ya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
to wadalla muna da kira daga Kaduna waye a Kaduna
eh shagalu Bello sokoto ne daga nan Kaduna
to malam Bello muna sauraron ka da alamar lambar layin Bello sokoto ya yanke don haka zaka iya je sake jarabawa kamar muna da kira daga Maiduguri waye a Maiduguri
baba zan ne daga Maiduguri
to malam baba ka da muna sauraron ka
eh to nace ba miyagun bayoyin nan ko mun ci nasara sosai akan ana miyagun bayoyin nan. Yanzu abin da ake sai da jinera zuwa 20 zuwa 30 yanzu in ba 150 200 haka ake sai da shi. Alhamdulillah mun gode wa Baba Buhari da ya kawo wannan dokan.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Adamawa. Wa muka samu daga Adamawa?
Daga jihar Adamawa kana magana da Suleiman Yusuf daga karamar hukumar Hong.
To Malam Suleiman duniya na saurin ka.
Shawaran da zan bayar akan wannan shine na farko daga gida su iyaye su saka hankali sosai akan ƴaƴansu da wa suke abota. Sannan kuma akwai wani makarantun da na gani da ido na an yi punishing din yaro saboda ya sha kwaya a makaranta. Sai babansa ya taho ya ce akan cewa wai dan sa wai yana da dama yayi abin da ya ga dama me yasa za a punishing dan shi a makaranta. To kaga irin wannan ya kamata hukumomi su saka hankali sosai akan ire-iren wayannan abun. Sannan kuma a dinga bada goyon baya wa malaman makaranta wajen sa ido akan yaran da suke zuwa makaranta. Sannan wannan dokan da Baba Buhari ya kafa a Najeriya mu mun ji dadin wannan dokan da ya kafa. Ubangiji Allah ya kafa shi dogon kwana.
Amin amin. Mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Ibadan. Waye a Ibadan?
Alhaji Rabiu Abdullahi dan Ibadan, jihar Ibadan, Oyon, Najeriya.
To Alhaji Rabiu, duniya na sarin ka.
To wannan al'amari na wannan shaye-shaye na farko tukunna wato za a ci gaba da addu'a domin abin ya kazanta fiye da yadda duk mutum ke tsammani. Wannan abubuwa ya shiga gidan matan aure da ƴan mata da samari abu ya lalace, amma abin godiya ga Allah ga shi Baba Buhari da ya tsaya kai da fata za a yi wannan abu. Muna addu'a Allah ya haɗa shi kuma da masu zuciyar ganin Najeriya ta zama kame albarka.
Amin.
Shi ne addu'a, duk kowa ya ci gaba da addu'a ko ina yake.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Niger.
Kuna magana da Ibrahim ne wankin huda garin Mai Gode Akinba.
To Malam Ibrahim muna sararin ka.
To ni fara da yawan ba Baba Buhari da sauran hukumomi wanda hakkin haka ya rataya a wuyan su. Kwayoyin da sauran hukumomi sun yi abin kwayoyi harafi. Suka haka wani munan turamar din nan ana sauya ta naira 50 to kasancewa ta kai ɗari ne tare ta ko 500 ma. Matakin haka to muna tunanin insha
to mun gode kwarai da gaske. Da har yau dai muna a jihar Niger din. Wani ne mutum na biyu daga jihar Niger?
Ni ne Alhaji Yahaya Muhammad Mai Kimba Mai Kujeri karamar hukumar Rafi a jihar Niger tare da Najeriya.
To Alhaji Yahaya bismillah.
To a gaskiya wannan mawu'in na ji daɗin shi domin irin wannan abubuwa da ake yi na shaye-shaye za a ga shugabanni ne wanda ya kamata su taimaka wa matasa je makaranta domin zama shugabanni na kwarai a gobe. Sai da su ne da kansu suke ba da kuɗi, ana so makamai, ana so kwayoyi, ana ba yara domin biyan bukatarsu. Gaskiya irin wannan yana bada tarbiyya sosai. Ya kamata shugabanni su tsoron Allah. Kuma wasu yawa za a ga ba ƴaƴansu a ciki, ƴaƴan talakawa ne kuma ƴaƴan da sun yi karatu babu aiki. Saboda haka wannan mummuna abu ne. Gidan Radio America, na gode kwarai.
Mu ma mun gode.
Ya Muhammad Mai Kimba Mai Kujeri karamar
hukumar
Niger tare da Najeriya.
To ba da yaba. Bari mu sake komawa a jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam alai Musa.
Baba ya kuma tseri sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya kuma ne maka fatan alkhairi.
Nagode.
To alhamdulillah idan muka dauki wannan al'amari gaskiya akwai matsaloli. Na farko idan ya kira ga ƴan siyasar Najeriya su tsoron Allah, musulman su da kristocin su. Na biyun su kuma kaga yaran masu kuɗi yawanci su suke kai yaran talakawa da irin wannan shaya-shaya domin akwai ɗan talakan da wallahi ba zai iya sayan wannan abubuwan ba. Da ma saboda sakamakon haka kuma ni addu'a ma nake so insha Allah ta ba sai ta kai duk kara ɗaya naira 1,500 ko 2,000 a Najeriya. To idan aka yi haka to insha Allah za a samu ragowar irin wa'innan masu shaye-shayen. Amma ga mutum ya ce abu naira 50,000 60,000 kwalba ɗaya a ce ka sha. Kai akwai matsaloli, Allah dai ka kiyaye mu, Allah ka sa mu ƙarfin zuciya a
tsaka. Amin sunma amin. Mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa Garo. Bari mu je jihar Kebbi.
Jihar Kebbi, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ana magana da Alba Sara Kebbi State Dankosa.
To muna sarin ka.
To ni ba ina sporting wasu shan ta bane. amma gwamnati tana da sa hannu game da wayangan shaye-shayen da matasa ke sa kansu. Yanzu ga gwamnati ta Muhammadu Buhari mun zaɓe ta muna godogon za ta taimaki talaka, amma gaskiya talakawa yanzu suna cikin matsala mai yawa, matasa duk shiga shaye-shaye. Yes.
To, mun gode da wannan ra'ayi da ka bayar, bari mu je jihar Katsina. Wani ne a Katsina?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana da Nura Baka Shawaron Tarki ba tsari jihar Katsina State.
To, Malam Nura, duniya na sauraron ka.
To, ya kamata a ce masu shaye-shayen nan, kayan shaye-shaye ya kamata a ce an ƙara masa kuɗi sosai, saboda wanda zai sayi kayan shaye-shayen ba zai samu damar halin sayen su ba. Shawarar da zan bada kenan, fatan za ku tashi lafiya.
To, mun gode ƙwarai da gaske. Kuma da wannan kiran Malam Nura daga can gida Katsina, muka kawo ƙarshen kiran mu na yau. Mun kuma gode da waɗanda suka kira mu. To, yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Wasu masoya kwallon kafa a Najeriya sun yi kira ga gwamnatin tarayyar kasar da ta dauki mataki akan kamfanin tauraron dan adam na DSTV akan abin da suka kira kasawa na kamfanin na kawo musu wasannin da suke bukata. Yan Najeriya da yana korafi ne akan kasawar kamfanin na talabijin na tauraron dan adam mafi girma da ke nuna wasannin kwallon kafa na nuna wasan cin kofin Community Shield tsakanin Manchester City da Chelsea a jiya Lahadi. Kamfanin na DSTV dai ya fitar da wata sanarwa tun da farko, yana mai baiwa abokan huldarsa hakuri akan cewa ba zai sami nuna wasannin FA Cup da Community Shield ba wannan shekara saboda bai sami izinin nuna wasannin ba. To, sai dai masoya kwallon kafa a Najeriya sun yi ta wallafawa a shafukansu na Twitter, inda suka yi ta kushe kamfanin, kana suka bukaci ministan watsa labarai Lai Muhammad da ya shiga tsakani. Najeriya ta soma da shan kashi a gasar cin kofin duniya ta hukumar FIFA ta mata 'yan kasa da shekaru 20 da ake fafatawa a kasar Faransa. A wasansu na farko a gasar a rukunin D, Najeriya ta ji jiki ne a hannun kasar Jamus da ci 1 da nema a yau Litinin. Najeriya ta sha kashi ne kwana daya bayan da ta kurarta a kasar nahiyar Afrika wato Ghana, da ta ma ta sha dan karin kashi inda mai masaukin baki wato Faransa ta lallasa ta da ci 4-1 a rukunin A. Yan matan na Najeriya za su buga wasansu na gaba ne da kasar Haiti a ranar Alhamis, yayin da kasar Ghana za ta fafata da Holland a gobe Laraba. Kasar Tanzania ta nada tsohon dan wasan Najeriya Emmanuel Amunike a matsayin sabon mai horar da yan wasan babbar kungiyar kwallon kasar. Amunike ya yi aiki ne a baya-bayan nan a zaman mai horar da yan wasan kungiyar Al Khartoum ta kasar Sudan, ya kuma rattaba hannu ne a yanzu da kasar ta Tanzania a kwantaragin shekaru biyu. Wasan farko da kocin zai fafata da kasar ta Tanzania ita ce ta neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2019 da kasar Uganda a watan Satumba mai zuwa. A kasar Ingila kuma dan wasan kasar Brazil Willian ya baiwa kungiyarsa ta Chelsea tabbacin cewa ba ya da kudurin barin kungiyar, duk da rade-raden da aka rade ana bazawa na yiwuwar barin sa kungiyar a wannan lokacin. To, sai dai har yanzu ana ta babar makomar takwarorinsa Eden Hazard da mai tsaron gida Thibaut Courtois a kungiyar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Mabiya addinai daban-daban sun sha wahala sosai a hannun mayakan ISIS, ciki har da musulmi da kristoci da mabiya addinin Druze da sauransu, a cewar mataimakin shugaban Amurka Mike Pence a wajen wani taron karfafa 'yancin addini. Amma za a iya cewa 'yan kabilar Yazidi ne mayakan ISIS suka fi aunawa sosai. Shekaru hudu da suka wuce, 'yan ISIS sun shiga yankin Sinjar da ke Iraki, suka kashe suka kuma kama maza da mata da ƙananan yara 'yan Yazidi. Nadia Murad, wadda ta yi jawabi a taron, ta ce a ƙauyensu 'yan ISIS sun yanka maza da yara maza sama da 600, ciki har da 'yan uwanta guda 6. Daga nan suka sace Nadiya da duk 'yan matan da ke ƙauyen, suka tilasta musu yin aikin bauta na wulaƙanci. Nadia ta iya samu ta tsere daga hannun wanda ya kama ta a lokacin da ya bar kofa a bude kuma wasu makwabtansa suka boye ta har sai da aka samu damar da aka fitar da ita yankin a boye ɗan matan Yazidi da yawa ba su samu irin wannan damar ba dubban su har yanzu sun bace wasu kuma suna nan a hannun ƴan ISIS azabar da ƴan Yazidi ke fuskanta ta bakanta wa Amurka rai matuƙa kuma ta zaburar da kasar akan daukar mataki tabbatar da cewa an kawar da ISIS har yanzu muhimmin abu ne ga gwamnatin shugaba Trump haka kuma hadakar kasashen da Amurka ke jagoranta da ke yaki da ƴan ISIS ba za su daga kafa ba har sai sun ga bayan mayakan a saboda wannan kokarin an iya kawar da cibiyoyin daular ƴan ISIS a Iraki da Syria kuma Amurka da kasashen ba za su fasa ba kuma ba za su yi kasa a gwiwa ba har sai sun fatattaki ƴan ISIS a fadin gabas ta tsakiya sake kwato yankuna babban nasara ce amma akwai sauran aiki shi yasa Amurka ta fidda kuɗi fiye da dala miliyan 110 don taimakawa addinai da al'ummomin da aka gallazawa a gabas ta tsakiya mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya sanar da cewa Amurka za ta fidda wani shiri na taimakawa wajen farfado da yankunan da aka gallazawa a ƙarƙashin wannan shirin ma'aikatan harkokin wajen Amurka da cibiyar raya ƙasashe ta Amurka za su yi aiki tare da shugabannin addinai da na al'umma wajen kai taimakon agaji a wuraren da suka fuskanci kuncin ƴan ISIS wanda za a fara a ƙasar Iraki haka kuma Amurka za ta kaddamar da wata sabuwar gidauniya ta ƙarfafa ƴancin addinai a ƙasashe wanda za ta taimakawa abubuwan da muke da su da kudaden da muke da su daga makwabtan kasashe dan taimakawa masu gwagwarmaya kare ƴancin addinai da ke fuskantar kunci gaba ɗayan mu a cewar mataimakin shugaba Pence za mu jagoranci kokarin samar da ƴanci wanda ba a taba yi ba a baya kuma na yi imanin cewa haɗin gwiwar jagorancin mu zai yi tasiri akan ƴancin addini ga al'ummomin da za su taso nan gaba. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya kara ganawar da babban ɗansa Donald Trump karami yayi da wata lauya dake da alaka da Kremlin da nufin neman bayanai kan abokiyar takararsa Hillary Clinton da cewa bai saba wa doka ba kuma wani abu ne da aka saba a siyasa dangane da ganawar da aka yi a shalkwatar kamfe ɗinsa dake ginin Trump Towers a birnin New York Trump ya faɗa a Twitter cewa bashi da masaniya kafin ganawar ta ɗansa da lauya ƴar ƙasar Rasha Natalia Valentskaya kuma yace ganawar bata je ko ina ba Jiragen ruwan rundunar sojin Amurka suna sintiri a arewacin tekun Atlantic yayin da mayakan ruwan ƙasar Rasha suke shawagi a tekun irin yanda ba a taba gani ba batun ƙarshen yakin cecekar baki bisa ga cewar wani babban komandan rundunar mayakan ruwan Amurka a hira ta musamman da muryar Amurka babban jami'in gudanarwa na rundunar mayakan ruwa John Richardson ya bayyana kasancewar rundunar sojin ƙasar China arewacin tekun Atlantic a matsayin wani sabon ba An fara kokarin dauke fiye da mutane 1000 da suke yawon bude ido daga wani tekun Indonesia kwana daya bayan wata girgizar kasa da ta auku ta kashe akalla mutane 98 tare da raunata fiye da mutane 200.
To duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shirye. Kafin mu yi sallama da ku bar mu taya shugaban gidauniyar al'umma Lisa Wan wato Fandosian Afadan dan da mumbo binta murna daurin auren Abubakar na Baran Kwambo da amaryansa Aminatu Hamidu Sumana wadda aka daura a shekaran jiya a birnin Yamai Allah ya ba da zaman lafiya yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta taimaka muka gabatar da shirin da wacce ta shirya kuma ta bada umurni Julie Gresham sai kuma injiniya mu na wannan dare Sulemana Tarwale baba ya kuma kirri ne daga nan Washington nake sallama da ku a kwana lafiya Allah ba mu alkhairi dan nasa amin sama amin